Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata ana sha hantsi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Talata 27 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da Professor Bello Muhammad Bada na Jami'ar Dafodiyo a Sokoto akan kamun ludayin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu wanda yace tana yin bazata. Muna kuma dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Kwari zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Jamhuriyar Niger wanda Suleiman Muni Barma zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A wani jawabi da yayi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'ar su ƙarya, sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harbe ƴan uwansu, da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov wanda suka kwaci na wani dan lokaci akan hanyar su ta zuwa Moscow. Putin ya gayyaci sojojin Wagner da komandojin su waɗanda ya kira masu kishin ƙasa dan su haɗe da rundunar sojan Rasha ta hanyar shiga ma'aikatar tsaron Rasha ko sauran hukumomin tsaron ƙasar. Ya kuma ba su zaɓin ko suna so su koma ga iyalansu da abokansu ko kuma su koma Belarus idan suka so. Shugaban na Rasha dai bai ambaci shugaban kungiyar Wagner Yevgeny Prigozhin ba wanda ya jagoranci tawayen, ko da yake ya ce waɗanda suka shirya wannan tawayen sun ci amanar ƙasar su da al'ummar su, sun kuma ci amanar waɗanda suka tunzura su suka aikata laifi. China ta nuna goyen bayan ta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani dan lokaci da ya zama babban kalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekara 23. Duk da haka masu sharhi sun ce tawayen da bai dade ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan Rasha da kuma tsarin ban umarnin manyan jami'an Putin. Sun kara da cewa tayu hakan ba kawai ya nuna yiwuwar shan kayan Rasha a yakin Ukraine ba, ya kuma gwada iyakar dangantakar da ke tsakanin Beijing da Moscow. A cikin wata sanarwa da yammacin ranar Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da yunkurin juyin mulkin da kungiyar mayakan Wagner ta yi ranar Asabar a matsayin wani rikicin cikin gida na Rasha. Sanarwar ta kara da cewa a matsayin makwabciyar Rasha kuma babbar kasar hulɗar haɗin gwiwa don samar da sabon tsari mai kyau, China tana goyon bayan Rasha wajen kiyaye zaman lafiyar kasar da samun ci gaba da kuma wadata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Kamar yadda muka alƙawarta muku a shirinmu na Asuba, za mu kawo muku ci gaba tattaunawar abokin aikin Murtala Faruku Sanyinna da Professor Bello Muhammad Bada na Jami'ar Dafodiyo a Sokoto akan yadda yake ganin kamun ludayin sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin Bola Ahmed Tinubu wanda yace ta yi bazata ganin tsauraran matakan da take dauka akan yaki da cin hanci da rashawa a kasar. A shirinmu na safe mun kai inda Murtala ya masa tambaya kamar haka.
Allah gafarta mana, idan muka dubi bangaren yaki da cin hanci da rashawa, Bola Ahmed Tinubu ya zo ya sauke wannan Abdulrashid Bawa wanda wasu 'yan Najeriya suke ganin kamar ya dauko yaki da cin hanci da rashawa, musamman yaki da wasu gwamnoni da suka sauka da suka saci kudaden jama'a. To sai dai a bangare daya wasu na ganin cewa shi ma ai bai rasa kashi a bayansa, kasancewar daga shi har mai gidan shi wanda ya daure masa gindi ba, ma'ana ministan shari'a, ana ganin duk ba su tsira ba akan wannan. Hasali ma akwai wasu rahotanni ko kuma wasu labarai da ke yawo a kafafen sada zumunta na irin kadarin da shi ministan shari'a ya tara waɗanda ake ganin cewa kamar sun wuce ma fitar hankali, amma shi Abdulrashid Bawa ya yi shiru bai ce komai dangane da shi ba, sai dai ya fuskanci wasu iyakake kallon wannan badakala da kuma dambarwa ta shi Abdulrashid Bawa da kuma shi kanshi ministan shari'a da matakin da Bola Ahmed Tinubu ya dauka akan shi
da watan tsari irin na Najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarkakiya ita ce inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabo to sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara akan wasu da za su bashi sunayen mutane waɗanda zai nada wannan da za a nadawa a wasu ƙasashe dake demokradiyya da suka ci gaba to za a yi mai bincike na kwakwaf a tabbatar da cewa ga kowane bangare ya cancanci abin nan da za a nada shi a wajen shekaru ne wajen ilimi ne wajen kwarewa ga aiki ne wajen amana ta cewa ko dan uwa ne na jini abbaya da gaskiya zai tsaya akan shi tabbatar da ayi adalci to irin nade-nade ai shi ya kawo mai ita hukuma mai yaki da sha'anin cin hanci da rashawa torar da anka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala baka san mutum guda ba wanda ya rike ta wanda kaga an kwashi lahiya lo zuwa ƙarshe da yawa shugabannin ƙasar da aka yi sun dora mai sheta abu ne wanda ya zamanta ana shumnata ga duk wani dan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma ai she sa ko wani ba shi kare nashi lokaci kaka ja an yi kwamas da shiya to wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa za a ta zargin Abdulrashid Bawa akan cewa ai ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba to abubuwa ne waɗanda ita ƙasar tun ranar nada mutum wane ne an kanada wane ne ke da hannu wajen nada shi ai shi yasa ko su gwamnoni kake ganin ko wani gwamna zai bar kujera te sai shi tsaye ko nawa zai kashewa zai kokari shi aza wanda zai gade shi ko da wanda zai gade shi nan bai cancanta bane amma shi in shina da hulɗa da shi zai tsaye ya tabbatar da ya nada shi wannan irin abubuwan da suka yi ta cin waɗannan abubuwa kenan watan wani ko da aka nada shi akan kujera a hakikani yana da sauran lokaci na shi kware kamar mangwaro ne kana gani bai yi da kosawa ba kun kakkabo shi kun je wajen rubi ne to lalacewa zashi to ranar da anka irin waɗannan dadin mutane suna da ayoyin tambaya kware da gaske minista na shari'a karkashi ne EFCC take da irin su duka duk suna karkashi shine wanda ke duba waɗannan wurare shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma ƴan ƙasa sun duba yiwuwa irin waɗannan wurare hizan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama ƙarƙashin wani minista ba minista na shari'a Abubakar Malami so da yawa zaka iske cewa Najeriya gaba ɗayan kadubeta kowa zabura magana te shike ta yi ya mallaki dukiya ya mallaki kaza mallaki kaza wata ada duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci ya bi ba ko ya yi sata ba shi bari a ga dukiya ta gani ne sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati bashi barin abubuwan nan hizan ga sunan ga hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna ga bakin shi to amma lokacin nan na Buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zube darajar gwamnati kanta gaba daya
Profesor Bello Bada kenan a jami'ar da Fordio a tattauna wasu da Murtala Faruku Sanyin na ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma ga Maryam da cigaban labaran duniya
Kasashen Netherlands da Belgium sun shiga cikin wata tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa dangane da cin zarafin tsiraran 'yan ƙabilar Yazidi da ke Syria da Iraki a cewar hukumar shari'ar tarayyar Turai ta Eurojust a jiya Litinin. Faransa da Sweden ne suka kaddamar da tawagar binciken haɗin gwiwar a watan Oktoban shekarar 2021 kuma ta samu goyon bayan hukumar shari'a ta tarayyar Turai wadda ke birnin Hague don ganowa tare da gurfanar da masu tsauran ra'ayi na kasashen waje da suka kai hari kan 'yan Yazidi a lokacin rikicin Syria da Iraki hukumar Eurojust ta ce aikin haɗin gwiwar ya kawo ci gaba kamar a Faransa an bayyana wani dan Yazidi da wasu ma'aurata ƴan Faransa masu tsauraran ra'ayi suka kashi wannan sakamakon ya sa aka kai ga ƙara tuhuman kisan ƙari dangi da cin zarafin bil'adama a binciken da ake yi a ƙarshe rundunar sojan Pakistan ta bayyana cewa sama da mutane 100 ne ake tuhumar su a kotunan soja bisa zargin su da hannu a mummunar zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a watan da ya gabata sakamakon kamun tsohon Prime Minister Imran Khan wannan na zuwa ne duk da suka kausar suka da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na gida da na ƙetare ke yi wa gwamnatin Prime Minister kasar Shabazz Sharif game da ci gaba da gudanar da shari'ar soji akan farar hula galibi ɗan jam'iyyar adawa ta PTI ta Imran Khan kakakin rundunar sojan kasar Major General Ahmad Sharif Chaudhry ya faɗa a wani taron manema labarai da aka nuna ta talabijin na kasar cewa waɗanda ake yi wa shari'a a kotunan soja ana zargin su da hannu akai hare-hare akan cibiyoyin tsaro a lokacin zanga-zangar ranar 9 ga watan Mayu ranar da jami'an tsaro suka kama Khan bisa laifin cin hanci da rashawa a wajen wata babbar kotu da ke babban birnin Islamabad Sharif ya ce a halin yanzu akwai masu tada zaune tsaye 102 da ke fuskantar shari'a a kotunan sojoji guda 17 a faɗin kasar kotunan farar hula ne suka maida shari'ar zuwa kotunan soja bisa doka bayan da suka yi nazarin hujjojin da aka gabatar akan waɗanda ake tuhuma
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sashen kata da wannan wakar.
Kwaje a kashe sau da hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashan ce ba. Kana ba bisa sakar ce ba. Kwaje a kashe sau da hanya mai kyau.
Kwaje a kashe sau da hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka samu kuɗinka. Ka sha wuya ka samu kuɗinka. To je ka kashe sau da hanya.
Oh my. Bello yanzu kuma ga Mahmud Kwari da shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne
Masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
wannan Abdullahi da yake wannan Abdullahi da yake naji magana nan jiya amma ban ji dadin ta ba har addu'a nake kar Allah ka wannan abu
hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka in ji dadi ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa wanda ba sani ba
a gaban manan sarkin mu zai fito mu zo bakin teki muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka
ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa gasu nan na ɗebe kewa muna jin dadi tsakani ga Allah mujin kuma aka ce babu wannan masalauta ba za mu ji dadi ba
ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da nada da muka samu baya
yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya na yi na soke dokar karin masarautu guda hudu a jihar shine batun da shirin yan kasa da hukuma na wannan makon zai tsokace a kai a dakace mu
yau ga wasu nan su ke nukura don mun san kan ce mun nasara wasu ma a cikin nasu sun fara hada gurru matsakani don akara ko ofa gama ko sun dara Allah Allah Allah
Madalla Masware a ranar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan dokar da ta samar da karin masarautu hudu a jihar bayan da majalisar dokokin ta Kano ta amince da kudirin dokar dokar da ta tanadi samar da sabbin masarautun karaya da rano da gaya da kuma bici dukkaninsu daga tsohuwar masarautar Kano jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a fadin jihar ta Kano da yake tsokaci jim kadan bayan da ya sanya hannu akan dokar gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake karfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan kirkiro sabbin masarautun sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci kalubale yan kwanakin nan domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar Kano ta yanzu ta mika daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar tana neman yan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami sukunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin Ganduje ta kirkiro yanzu haka dai al'ummar jihar Kano musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri
ya sunan baba Isma'ila Garba mai lakabi da Aljiya Driver wannan Abdullahi da yake wannan Abdullahi da yake naji magana nan jiya amma ban ji dadin ta ba har addu'a nake kar Allah ka wannan abu na taba masarautu don masarautun ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gai Ibrahim kuma gabadanta dan akwai abu da wanda yara da yawa sai shi ba yayin da dinin masarautun nan kamar irin hawan sallar nan za su ga dokuna za su ga hakimai za a yi sukuwa wannan abin ya bar sha'awa kuma albarkaci masarautun nan ga asibiti asibiti an kera mana asibiti kai dinin ma asibiti na ji asibiti bangaren hakuri an wanke mu hakuri na samu sauki da cewa hakuri nake fama da shi
da asibitin baya aiki ne
da to ina aiki ina likitoci ba likitoci
ba nafa
a yanzu akwai likitoci yanzu an kawo kwararren likitocin hakuri an kawo da ido to wani abu bai dadi ba to ina fatan gwamnati ta kara inganta masarautun nan wannan hina ce gaban da al'umma suke so mu talaka da muka zabe ta abin da muke so kenan ina so wannan gwamnati namu domin na san sarauta ne ma'aikun sa hakimin mu ne a gaida ya kamata ku duba wannan abu ya kara inganta mana ita
sunana Usman hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka in ji dadi ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa wanda ba sani ba a harkar zamani masarautun da aka yi kowa da kowa ya ankare ga abin da ainihin masarauta take dauke ne ga kuma abin da ci gaban da suke dauke ne da dama suke da ita to amma idan aka janye ka ga ma'ana an dan dana ma zuma a baki kenan an janye
rana sunusi na maiki ba ma jin dadi saboda rahin din dadin mu ga ya ta samu ci gaba akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar mu babu su amma dalilin wannan masarautar mun same su na farko an kawata mana kaman asibiti an yi mana titina kuma kamar yake magana akwai wasu abubuwa da zai mu ta gona gurin muke gani amma yanzu mu ma gurin mu ake zuwa ake gani a gurin mu wannan shine ci gaban mu kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu a gaban manan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da kuma ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga gurin sarkin yayi haka ga ya ta samu kwarjini sosai ma kuwa
sunana Harisa Allahi Dayuru gele man danya wasu suna cewa za a rushe masarautu ba ma jin dadi magana ta gaskiya har Allah ya sa wannan abu ya kasance saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon wannan masarautu da aka yi an yi titina ga sunan bara adadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo local gamin ga yana ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe cewa muna jin dadi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masalota ba za mu ji dadi ba
sunana Idris Umar manaja mai baro gaya ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da nada da muka samu baya an yi bu ma'aikata a cikin masarautun nan wanda ba su da aikin yi Allah ya sa an ba su aikin yi gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar gabaki daya
nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da majalisar dokokin kanan ke fadi dangane da wannan batu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi karanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman bukka koyawan maula ko sadaka kasani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu ware honorable lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Kano yayi wannan fili karin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun Kano
babu wannan zance babu shi a gaban majalisar dokokin jihar Kano ba mu san shi ba bai zo mana ba gyaran doka kuma kowace iri ita doka kowace iri in ba ta Allah ba ce inda mutum ya yi ta za a iya gyara ta su ma da suka yi dokar sarautar sanda suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su
kace bata zo majalisa ba kenan za a iya tana tafe
a sai da kace mai bangaren zartarwa su ne za su ga ma za su turo ko ba su turo ko ba za su turo
amma kuna aiki tare da
bangaren amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gaban mu sanda mai girma gwamna zai turo bill ko ta doka amendment ko whatever kudu ta hannun a kawo majalisa muke ji a kawo majalisa ya kawo mai girma speaker speaker ya sanar cewa doka kaza ta shigo amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu
amma akwai abin da na sani ana yi kamar abin da kuke cewa consultation bangaren zartarwa da na majalisa idan muhimmin al'amari ya taso ko na doka ko wani abu mai kama da haka karan suka ce babu wannan tintiba din tsakanin ku da gwamnati akan wannan batu
har yanzu nan mu bamu taba zama da gwamnati akan wani abu mai kama da wannan ba
amma ana ganin cewa lokacin da kuke na ta neman ƙuri'ar kanawa akwai batun sarautun nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya baka ganin shi ne yasa mutane suke alakanta wannan zance da ku ɗan majalisa da kuma gwamnati a yanzu
kamar yadda ka sani ita wannan majalis magana ta magana sarauta keke ta Kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ja hankalin Kano ya taba duka taswirin jihar Kano kamar wannan zance dan haka kuma ba zai saurin shudewa da wuri ba to muna jira
za ku
jiran abinda kake faɗa din nan akwai shi ko babu domin dai mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu in ya zo za a yi
kamar leda ina cewa babu wannan batu ajandar NPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a
ba zan ce maka muna da ajanda ko bamu da ajanda ba yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatata su aka yi masarautu don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ita masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mu yi wani abu aka yi kansa
honorable lawan Hussaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano a Najeriya kuma da haka shirin yan kasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ko sassu ba abu dirare
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sharhi jaridun jamhuriyar Niger
zamu fara sharhi jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa an tsige sakataren kungiyar sansa da ta kasashen Sahel da Sahara Tsohon Prime Minister Niger Birjira Fini daga mukaminsa shekaru biyu kacal da karbar ragamar kungiyar sai dai kawo yanzu ba a bayyana dalilan daukan matakin a hukunci ba. Jaridar ta ce bincike ya yi nuni da cewa kiraye-kirayen da Birjira Fini ke ta yi kan bukatar ceto kungiyar ta sansar daga halin durkushewar da take ciki yau shekaru fiye da goma bai yi wa shugaban gwamnatin rukon kwaryar Chad General Mohamed Deby dadi ba. Saboda haka ya buƙaci hukumomin Niger su aike da wani jami'in da zai canji Birjira Fini daga sakatariyar kungiyar. Jaridar Le Sahel na cewa Majalisar Dokokin Niger ta bayyana damuwa a game da yadda bukukuwan aure da na zanen suna har ma da lokacin zaman makoki ke kokarin zama wani lokacin almubazzaranci a fadin kasar. Lamarin da idan ba a hamsarta daukan mataki ba ka iya gurbata tarbiyar al'umma. Jaridar ta ce a zaman da ya hada ministan al'adu da 'yan majalisa a ƙarshen mako bangarorin sun yanke shawarar samar da hanyoyin da za su bullowa wannan mummunar ɗabi'a da ke haddasa bambanci a tsakanin al'umma a yayin da dai gefe abin ke sanya masu ƙaramin ƙarfi tilastawa kansu abin da ba su da halin yinsa. Jaridar Lanketer ta ce zaben 'yan majalisar da za su wakilci 'yan diaspora a zauren wakilcin al'ummar Niger ya fayyace a fili. Girman rarrabuwar kan da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar PNDS mai mulki. Jarir ta ce wata matsalar ta daban da ta bayyana a yayin gudanar da zaben na 18 ga watan Yuni shine yadda aka yi abin da 'yan magana ke kira kaikaye koma kan mashaƙiya. Domin a wannan rana ana zargin PNDS tarayya da tsara hanyoyin tafka maguɗi. Amma kuma sakamakon zaɓe ya nuna yadda jam'iyyar ta faɗa tarkon da ta haɗa da kanta. Mukarkare da jaridar Niger Enter wacce ta bayyana cewa jami'an tsaro sun cafke mutane 69 hada da tarin miyagun kwayoyi da motoci da babura har ma da kudade bayan gudanar da aikin kakkaba a titunan birnin Yamai a cikin daren Asabar 24 wayewar Ladi 25 ga watan Yuni. Jaridar ta ce jami'an tsaro kusan 200 ne hukumar Okritis ta baza domin farautar batagarin da ke hana jama'a bacci a birnin Yamai inda ayyukan asha ke ƙara yawaita a kullumin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'ar su ƙarya sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harbi 'yan uwansu da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov wanda suka kwace na wani ɗan lokaci akan hanyar su ta zuwa Moscow. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci wanda ya zama babban kalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23. Duk da haka masu sharhi sun ce tawayen da bai dade ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan Rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an Putin.
To masu sauraro duka kuma abinda Allah ya sauwaƙe kenan muka kawo muku. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku je wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Clemens. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Bai salam.